بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata cewa in Allah ya so a yau za mu shiga cikin wasu sababbin darussa cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan aji na Fasalul Sheikh Al-Albani lil Usul. In za a iya tunawa, akwai darussa waɗanda muka jingine su saboda ƙarancin lokaci. Daga ciki akwai karatu akan maqasid shari'a, wanda bangare ne na usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya, da kuma shi kai shi littafin usulul fiqh, wanda mun gama sharhin waraqat, kuma muna so insha Allah mu dafa da wani littafi mai suna min usulul fiqh ala manhaji ahlul hadith na wani malami mutumin kasar Pakistan. Ko to daga ciki ne sai muka ga dacewar zamu dinga tanawwi, wato an yi wannan yau, wata ranar kuma ai wani, saboda a samu dai kowanne ya dinga shiga saboda ƙarancin lokaci da kuma hidindimu da suke mutane yawa. Dukkanin mu ba ɗalibai ne full time ba, kowa sai ya ji ya gama harkar shi sannan ya samu lokaci ya ɗan taɓa makaranta. To kaga ba zai yiwu a yi ta karatu kullum ba, Allah dai ya samu dace. Da haka akwai wannan littafi wanda kusan kowa ya same shi, ɗan ƙaramin littafi ne, shi ne Madkhalun ila Maqasid Ash-Shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Ar-Raisuni wanda mutumin kasar Morocco ne, profesa ne da ya yi ritaya a jami'ar ta Muhammad Al-Khamis a garin Rabat, kenan da suke faɗa da Ingilishi da Faransa. Ya taɓa zama shugaban Ittihadu Ulama'il Muslimin, shugaban ƙungiyar malaman musulmai na duniya. Babban malami ne, yana rayuwa yanzu, Allah ya gafarta mishi. Wannan bugun da ke, Allah ya ƙara mishi lafiya. Wannan bugun da ke hannunmu an buga shi a 2010, kamar shekaru 8 ko 9 da suka gabata aka buga shi. To kafin mu shiga cikin asalin matanin littafin, ina so na tsammana wata muqaddima kaɗan, kasancewar shi wannan ɓangare na Maqasid Ash-Shari'a za ka iya cewa kamar nisbiyan relatively fanni ne sabo mu a nan wurarenmu, ko kuma a wannan makaranta ba a saba da karantar da tafai ire-iren su ba. Mala Aldani marigayi namu, Allah ya gafarta mishi, ya karantar da mu wasu muqaddimat a kai da wasu darussa a lokacin ba a ɗaukan karatuka irin haka. Amma na san dai karantarwa a kan irin wannan fanni ba ta yaɗu sosai ba, sai dai ana yin shi a cikin wasu fannoni. Akwai matsaloli ake karantawa da dama wanda suka shafi Maqasid Ash-Shari'a a cikin usulul fiqh, a cikin littattafai na malamai muhaqqiqun, irin su littafin wato a alamul muwaqqi'ina na Ibnu al-Qayyim, irin littafin shi shugaban wannan fanni wato al-Imam al-Shafi'i kenan, al-i'tisam, da littafin al-muwafaqat da ire-iren su, da kuma littafin wasu malamai na waɗannan zamunna na nan kurkusa, kuma littafin al-Imam al-Shawkani Irshad al-Fuhul. Za ka samu masail haka wanda suke da alaƙa da wannan, musamman an zo kan wajen maqasid na irin hibzul nasli, hibzul dini, hibzul mali da makamantansu, waɗannan al-kulliyat waɗanda ake karantar da su a cikin ilmin usul fiqh. Don haka abin da yake so ka ita na farko shi ne, waɗannan ilmomi jama'a na musulunci da muke ta koyansu sun saɓawa da ilmomin boko, wanda kawai ake koyansu kawai don a yi ilimi. Su ne gaya, su ne wasila. Yawanci ilmomin boko suka wuce mataki na wanda ake neman abinci da shi, za ka kawai tsabaragen ana yin su ne kawai don dai a yi tanƙahu da ilimi. Ma'ana irin karatun da ake a mataki na masters da PhD, galibin shi za a wayi gari ne mutum ya ta ɗumbin ilimin da za a yi ta mamaki, amma aiki da shi ne mishi wahala, ba ya aikatuwa. Ina fata mun fahimci wannan. To ilimin musulunci ba haka suke, ba a yin su kawai li mut'atin ilm. Akwai wata mut'a, mujarradul mut'a al-ilmiyya, wani pleasure da kake ji idan ka san wani abu, musamman idan sauran mutane ba su san shi ba. A ɗabi'an ta zaka ji wani daɗi cewa kai ka fahimci kan wannan abu, kai ka gane kan wannan abu. Ko to ilimin musulunci tun farko mu gane ba haka ba, ana jin wannan daɗin, amma ba shi ne gaya ba. Matuƙarsa shi ne a yi aiki da shi, kuma ya dace da shari'ar Allah. الإمام البيهقي ده حاكم ده ابن حبان سرويته وتكسى لتفرز عبد الله بن مسعود ده إسناد صحيح عبد الله بن مسعود أخذ أخذ مش تنبيع إن شاء الله قالت مالك wani mutum ne ya auri wata mata sai ya rasu shi bai faɗi sadakinta ba ba ta tare ba ga shi kuma ya rasu shine muke neman fatawa yace a bashi lokaci sai ya bincika sai da yayi wata guda sai ba da amsa in ya ga mutanen ma kafin su mishi magana sai ya ce musu kuna tambaya akan matsalar na haihuwa ban san karatun ta ba ku tsali ya yake ci mabiyan shi a cikin gida tun da ya rabu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ya rasu shi ba a tabbace tambayar ta ne da hankali irin wannan ba gadan matar da aka aura ba a bata komai ba haka yace mundu an fara tun da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu iltu mas'alatan ashadda alayya min hadhi da karshe dai yace musu jama'a ni fa banda wani karatu akai amma zan muku fatawa da ra'ayi na inna dace ku daga Allah ne in ban dace ba kuma da mabanci muku fatawar Allah ba ce kici ina ganin a bata sadaqul mithli irin mace irin ta tayi ta kaba kuma a bata gado sai aka tashi aka je aka fada wasu mutane daga cikin sahabbai wanda sun taba zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wufada aka je aka ga musu kunji kunji abinda sahabiwa ne ba labari sai suka ta cewa ai ko ya dace da matawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan wancan aiki da aka dawo aka gaya musu aka ce yayi farin ciki kamar farin cikin da yayin da ya musulunta to a shahidi shine kaga kan da ya bada fatawar baya wannan farin cikin duk da yana ganin ya fada musu abinda ba su sani ba farin cikin shi ne sanda ka dace da abin da yake ne ko mun gani to shine a shahidi ya zama muna so ne mu dace da abin da yake daidai a shari'ar Allah zaka wani ya daga cikin muhimmiyar manufa ga ilimi na maqasid shari'a a tafi a dace da abin da shari'a take nufi wajen fatawa wajen karantawa wajen yadda ake yanke hukunci hukunci shine asalin gayar ta kokarin dacewa da abin da yake shine daidai a bisa yadda Allah yake so a yi shi zaka ga mun kai ka san ka shi da suna fa ilamu ko a alamul waqi'in bisa sabani amma dai ya fi dacewa a ce fa ilamul waqi'ina ar-rabbil alamin wato fa abin mai sanarwa ko abin nan wato memo sako zuwa ga masu sa hannu a madadin Allah duk wanda yake malanta to ya hukun kujerar da Allah ya daura annabawa ne shi kuma yana magajin annabawa ya Dawud inna ga annaka khalifatan fil ard tahkum bainan nas inni ja'ilun fil ard khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim Allah ya ce ya bashi zabi ya zabi imma an yakuna nabiyyan malika sorry imma an yakuna rasulan a abdan wa rasula aw yakuna nabiyyan malika ya zabi ko dai ya zama manzo bawan Allah sharɗin wannan shine ba zai faɗi kuma ba sai abinda Allah ya ce ba kuma yanzu qalil hawa in huwa illa wahyuha ko kuma ya zama malikan nabiyya to sai a bashi sakakken hannu har za a ba'una qamnin aw amsik bi ghairi hisab kuma da ibnu kathir yake faɗa shi annabi Dawud da aka bashi wannan to annabi Sulaiman kai ko da aka bashi wannan duk abin da ya ga dama yi ba komai famnun ka ba wanda kaga dama au amsi ko ka rike bi gairi hisab bi gairi hisab shi za ka samu sarki sarki din nan Abdul Malik dan Marwan na kun bashi ko shi ko ne shi na mantare daga cikin sarakunan Banu Umayyah nan ya taba tambaye wani malami wai kana ganin mu sarakuna kuwa Allah ne tambaye mu akan abin da muke tunda Allah ne yace a mana biyayya ai ya kamata a ce duk abin da muka yi koyi Allah ya yi dake mu sai ki turan kai da zai ba da fatawa amma sai ka bani amana wannan suna yin haka a larabci mutu zai fi zai faɗi magana da zai sharkota to sai ce a bashi aman idan kuma suka bashi larawa ba ta kare alƙawari sai da ka bashi aman sai ce to a anta khairun am Dawud alaihi salam kai ga kai da Dawud wai ko na alhiri sai ce annabi Allah ya yi alhiri wato to kaga abin da Allah ya ce mishi cewa yayi hukunci da gaskiya da adalci in kuma bai yi ba Allah zai kama shi balantana kai yace ba sa kai da wasu ma suna jayayya da tantanta ka yayi haje ce a bashi amana kafin da dan da wannan sai a ce udurbu uluka wa inda inda ya nemi amana da dan almuhim shine wato dacewa da abinda Allah yake so ka'ida ta shine kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai ya zabi cewa na zabi na zama bawan Allah kuma manzon shi shi sa babu sunan da kuma shi dadi kamar bawan Allah sai na Jibril ya koma yana ce ma mala'ikun da suka rako shi ya zaba abu mutum falala a lahira bawan Allah manzon shi ya falala a lahira fiye da sarki annabi duk da su ma falala ne ko mun gani fiye da matsayin da Allah ya bashi ya zama sarki kuma annabi shine da Allah ya ga dama da ke bashi jannata din nan da yake da sauransu amma din da ya zabe zama bawan Allah kuma manzo to sai ya zauna cikin talauci da kunci da wahala sannan kuma ya zauna cikin jiran komai aka tambaye shi sai ya jira abin da Allah zai faɗa amma wannan ya fi shi daukaka a lahira to haka ake so malaman al'umma shi su zama ƴan saƙon Allah ne kuma gane kamar da shi kanshi manzo Allah zai iya fice matsayin da ɗauka kenan lakin waɗan saƙon Allah ne to idan ka san me ye saƙon da Allah ya bayar yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan saƙon a cikin maganarsa da aikinsa da magana a haɗe da aiki da kuma tabbatarwarsa ya yi tabbatar da wannan saƙon sannan za ka iya isar da wannan saƙon to kuma sanin gundarin saƙon kawai zai ba ka dama ka iya cin gashin kanka a wajen magana a kan saƙon har sai ka fahimci sirrinsa mu gane wannan misali da ku idan aka zo aka yi labaran duniya kai ku dauka labaran duniya da yake a radio ko TV ko wani abu makamanta haka mutumin da yake da tajriba a kan siyasa da tattalin arziki da zamantakewa fahimtar da zai wa labarin dai da zai iya ba da sharhi a kai ya bambanta da na wanda yake kawai matashi aka ar'an ko kuma matan cikin gida wanda ba ta san sunan jaridu ba ba ta san suwaye yan takararsu ba ba ta san waye gwamnan jihar Kaduna ba in ba yanzu da abu ya yawa ba duk mata ba su san wannan ba in ka tambaye ta waye sarki kano ba ta sani ba to za ka iya sharhi akan wani abu da ya shafi rayuwa ka gabatar da wani usul a kai ko to haka bambancin malami yake da wanda yake ba malami ba ta fuskar fahimta qawaid na usul na ilimi wato ya san tushen kowane ilimi zai iya shiga shi ba da bare ba kamar likita ne a asibiti wanda in ya ga mara lafiya ya auna ya ga cutar zai iya yin bayanai dalla-dalla a kanta kuma ya san cewa magani kaza da magani kaza da magani kaza za su iya bada wannan bada waraka ga wannan cutar a wannan cutar ta kai mataki kaza wannan ba ta warkewa sai an yi kaza wannan sai an yi tiyata wannan sai an yi hoto duk ya san wannan tafasiri din za ka haɗa ilimin shi da irin tahakkumin shi akan cututtuka da magungunan su da mutumin da yake zaune kawai a kenis cikin anguwa da wasu magunguna haka ba su a saka sa su bai da dika nade su ba hala ma bai da wani certificate hala bai taba zama ajin anatomy ba hala bai taba ganin da yake kashe yadda yake fasa gawa a abin nan a laboratory a tsatsa ga naman ta sai an fitar da kowace jijiya an nuna madalibai an ce wannan sunan ta kaza wannan kashin sunan shi kaza wannan ga amfanin shi bai taba shiga irin wannan ajin ba za ka rashi da wanda ya shekara biyar a irin wannan ajin sannan ya zo kuma a aikace yau an fasa gwiwar wani ne zo an fasa cikin wancan an ciro ɗa wannan wani ƙoƙo ya fito mishi a ƙiya sun fasa shi wa ma'ana ya zama mahauci kawai na mutane kaga ba zai zama ilimin su ne ba fahimtar su da ɗan adam ba ta zama ɗaya ba ina fata an fahimci wannan to wannan yana nuna mana bambancin da ke tsakanin malami da ke malanta ta mujtahidi da kuma mu sauran gama garin mutane da muka iya tada baki munda muna ja yana jan kuma banci ba gani ba akwai maqasidin sune manufar shari'a ne shari'a take nufi da abin da take faɗi wani lokaci qur'ani yakan faɗi doka kuma sai ya faɗi manufarta tun farko da mun manufofin amfanin mu ne mu dan adam babu abin da Allah zai ci amfani a ciki amma sai a gaya mana dan mu nufi wajen dan mu gane me yasa ya kamata mu saboda in ba a san manufa ba ana iya samun akasi kalli kissar sahabban nan mutanen Madina waɗanda suka a zuciyarsu suka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har wasu suka furta da aka ji Hunayn cewa yanzu ya fi san danginsa wanda suka musulunta jiya jiya wanda jinin mu da muka taimake shi tun suna kin shi jininsa a jikin takobin bai bushe ba kaga wannan mummunan fahimta suka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mu mun musu bayanin yayin manufarsa ta yin wannan abu ku su suka yi nadama suka tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu kuma ya ƙara musu daraja to kaga yanda an cire musu duk wani gili da ke zuciyarsu game da wannan abu kadaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce rabu da su ai da niyya annabi ku in sun gara masu imani in sun gara masu kafirta da wasu su za su mutu da wannan matsala ko kuma ta mai da su bangaren munafikai amma dai musu bayanin maqsad na aikin da yayi to sai warware musu duk abin da ke cikin tunaninsu kudaka wani lokaci sai Allah subhanahu wataala ya ambaci maka fadi kuma manzo Allah ya ambata kai tsaye ko kuma a bar wa malamai su gano hikimar nawa yake cewa kuma koda ba a gano ba to za a ci gaba da yi ba za a ci yawo kamar yanzu misali fadin Allah subhanahu wataala da yake wa lakum fil qisasi hayatun kaga ya bayyana cewa qisasi daga cikin manufarsa wato mutum ya ji wani ciwo a ji masa in ya kashe wani a kashe shi shine saboda zai wandar da rayuwa shine idan aka taba yi ma wani to sauran mutane za su furgita ba za su dinga kashe mutane ko ji masa wani ba haka kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga wannan aya tana bayani akan daga cikin maqasid na azumi shine samar da takawa sannan hadisi ya bayyana daga cikin maqasid har ila yau na azumi akwai karye karfin sha'awa wanda ciki kuma akwai bayani akan maqasid na aure shine wannan hadisin na ya ma'ashara shababi man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu shi aure ahsanu lil fard wa aghaddu lil basar daga cikin maqasid da aure kenan tsara ido da tsara al aurat wato kuma ke zama mazinaci ko yana mai kalle kalle ya takalla mata da suka wuce wanda bai samu ba to akwai remedy wanda zai iya kafin cuta akwai wanda ake ai maganin ta akwai wanda ake managing din ta to idan ka rasa magani cikakke wanda shine aure sai ka tafi mataki biyu shine management din cuta shine mene sai ka dinga azumi idan ya zama kana cikin yunwa da zaka wani sha'awa to haka in ka dauki misali daki ayar gado da Allah ya gama lissafin ayi kaza a sori ayar bashi ko da aka faɗi kaza ayi kaza a rubuta kar ayi kaza 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 sai ce zalikum aqsadu inda Allah wa aqwamu lishahada wa adna alla tartabu wannan sune maqasid da me yasa kake sai rubuta wannan shi yafi a wurin Allah shi zai kuma da adalci kar a manta nawai kar kuma a zo ayi dinayin kace ma babu bashi balantana aje da kai ka mutu ka kareta da bashin ka mutu kuma akwai ka kasa kunce ka bari kaga kai amfana wa aqamu lishahada kuma shi yafi bada miƙaƙƙiyar shaida da wani zai bayar ba da baka ba da rubutu cewa ya shaida ya rubuta kuma yayi sai to kuma wa adna Allah ta samu kuma shi yafi kusanci da kada kai da ake bi bashin in aka ce maka ai kaza ki maka ce anya kuwa ko wanda yake bin bashin shi ma ya ce ba haka bane kaga maqasid na rubuta bashi kenan yanzu Qur'ani ya faɗi wannan da kanshi akwai kuma wanda kamar yadda muka ga wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza ire-iren suna nan da yawa don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana irin wannan kamar yadda yake game da halittar duniya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa tujza kullu nafsin bima kasabat kaza ya faɗa wa tujza kullu nafsin bima kasabat ya faɗi manufar yin halitta da ire-iren su da dama in ka dauki misali rukunnan da da sharatu sa a cikin aure sadaki akwai maqsadin shi shedu akwai maqsadin shi siga komai akwai manufar yin ta sadaki yana daga cikin abin da malamai suka faɗa saboda wanzar da kauna da aka ce a samu tsakanin miji da mata saboda kyauta na sa kauna shi sa aka ce wa atun nisaa sadaqatuhunna mihlatan ku ba su da tsoka saboda gurgurdan tsokar kyautarka gurgurdan mene gurgurdan kaudar da zaka samu ko mun gani abin da ya samu muna daukar sadaki aka ce sadaki wannan da yake bawa kudin aure din nan malamai suna ganin ba shi kare bane sadaki duk ke da kawai mata tun da ka fara santa duk a cikin sadaki haka wasu suke gani da haka wannan ciko ne kawai da za a maka iyaka shi to ka kawo sittin ko ko tamanin ko kaza ko so haka in ka dauki misali shi kuma shiri dan a tabbatar da auren cewa ba dadiro bane ba mutu'a bace ba zama bace da sauran su dai ga sunan iri daban-daban to shari'ar musulunci tana buƙatuwa izuwa ga wasu abu wanda ake samun su a cikin maqasidin shari'a na farko irin maqasidin shari'a zai taimaka wajen tabbaka addinin musulunci yadda yake komai a saka shi a cikin ma'aunansa kuma zai tabbatar da imaninka kamar yadda ya samu ansaru in can da imanin su yayi shakin a daidai wajen nan domin jibin babba a cikin su irin sa'adu dan ubada ko to manzo Allah ya ce mishi kai ma kana faɗa ka yace ma ana illa rajulun min qawli to ma manzo Allah ni ma dai a cikin su nake kan manzo Allah gaskiya wannan bai kai da Allah da wannan bai dace ba kamar da yake farako lisanul hal amma dai kar jinin manzo Allah sai kuma dai bashi faɗi wannan ba amma kaga dai ce a ni ba na cewa ba yace inna ma ana rasulun min qawli kaga imanin shi yayi shike idan ka san manufar yin kaza zaka fi yin shi da gaskiya kalla kaga man boko da muke shi yake mun san manufar shi nan ku sani kalla baki hibunal ajila kowa yaje nayi boko zaka yi shi nayi shi bil haqi dai bukatar wata nasiha da za a yi shi zai yi kayan shi da kyau ba ga bane zaka ji tsaya yayi karatu yayi lecture ya dau a tsawatan da yayi assignment yayi tutorial yayi kaza yayi kaza ya zo jarabawa a taro kowane department a yanka rago a sauke qur'ani a yi yasin a je ma a bada cin hanci ba dukkan ne saboda ana daukar shi da gaskiya saboda manufar an santa kuma kowa ya san da yake gaske shi ko ba ba wanda yake maka sai kai kai zaka saka kake kai to zaka gane abu da gaske idan ka san manufarka zaka samu iltizam zaka samu lafiyayyen hanyar da kake bi wajen gudanar da shi sannan haka wajen sun ce wajen da'awa ma wajen wa'azi da tunatarwa in ana fada maka ne mai maqasid na abu to za su fahimta da wuri kuma su gane su bi da wuri sannan zai taimaka wajen sauƙin mu'amalanta waɗanda suke sababbin musulmi ko sababbin tuba kuma kafiri alal misali shi akwai rikin da suka bi wanda za ka tarar wasu mutane daga cikin sahabbai ko da suka bi musulunta sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi Imam Ahmad da wani bi musulunta ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai musulunta amma fa shi sakai da Allah akwai abu da baje ba shi zai ba da zakka ba kuma shi ba zai ji haji ba shi zakka ban da dukiya ne yawa banda duka ne wasu ɗan raƙuma ne da muke dogara da su muke hawa su suke ba mu nono sannan kuma ni na ji an ce a addinin kan aka je jihadi aka gudu wuta za a ci to ni kuma ba na so na je na tsorata na gudu gara kawai ni ba zan je ba tun farko manzo Allah sai kuma ya ce mishi ya miƙa ne hannun da aka yi mai tsaffa ya ce to in ba kai waɗannan ba ya za ka yi ka shiga aljanna kaga bai ce mishi eh dole sai ka yi su amma sai ina mishi abin da ke cikin su na kusantar da mutane zuwa ga aljanna sai ce ya ji ya karba akwai kuma wanda shi yace shi ba zai yi din ba manzo Allah ya ce a karba haka a karba shi ma in ba na manta ba shi ma zakka ne yace da ni wanda shi kuma limamu Tirmidhi ya fitar da riwayar sa manzo Allah ya ce a karba saboda in ya shiga musuluncin daga baya zai bai baya al-maqsadul 'am shine ya shiga musuluncin misali da zaka je garin wasu magudawa kana wa'azi kike su za su musulunta amma fa su ba su bashan barkutu ba kaka ce musu a to sai dai ku zama ku a kafir kaka ce musu haka in kai haka kai gabawa ba su shigo cikin musulunci to shikenan ba ku ne ku shigo ko yau ne ce to ni ina da mata na takwas kuma na ji an ce a musuluncin ku kuma ta hudu kushe kuma kaka ni ba wa da zan saka kaka ce musu to ai ba zai yi ba sai ka shiga zama a arnancin ka kaza inda kike mutanen mai zaka rasu to kamata ya tsaka mishi ba komai shigo musulunci in ya riga ya shigo yanzu imani ko kuma musulunci shiga zuciyar shi za a sako matakan da za a ba ana karantarwa ana karantawa da kan shi zai ba ka zuwa gari ka ce ka ga mutane duka matan su na yawo ba su sa hijab ka ce musu duk ba su aina ku fara ta hijab yau din nan a sai ka fara musu wa'azi akai su ga matan ka kuma da hijab kaga wannan wajen iya mu'amala da mutane da suke sababbin shiga da sauransu yana kura mutum taka tsantsan wajen yaya zaka mu'amalanci abubuwa dan haka akwai matsayin da mallan yake so nuna mana ana a gurguje kan lokaci ya kure na farko maqasidul shari'a suna taimakawa wajen sanin fatwa game da musamman nawazin wato matsalolin da ke tasowa a rasa kansu a rasa musu tushe sai dai a daura su akan wani abu wajibi ne musamman sun shari'a musan yadda ake shiga cikin su dan su shine wanda suke da iyaka wanda ba a wuce suke da tsari dan haka a wajibi ne a samu malamin musulmi in babu irin wannan malaman ba za a zauna lafiya a duniya ba kuma ba zai yi a rayuwa misali yanzu ka dauka a zamanin nan muka buga misali ka dauka misali irin tattoo baby abin da ake ce ma ismul anabi da wanda ba a cikin mahaifa ake abin da sa ake tarbiyar abin nan sa ba futures din sa ba a ɗebi mani a zuba a cikin wata kwalba ta musamman a ajiye bayan wata tara kuma ya zama ba ana yin wannan tattoo baby ana yin wanda za a yi bayan wasu 'yan watanni sai an tabbatar da ya zama ya tashi daga النطفة يا تشي دقا علقة يا مخلقة وغير مخلقة يا زمد جكي فنسي أمي بشي تكين تكين أنا من أبو جاء أنا يشبه في عندي لسو في ريشي كرا عشرين ما سيدا يكي إن شاء الله أنا أبو جاء بس أنكو أنا يشبه أنا جاري كوكب موكو كلوم أما أنا سأثبت دقا أبو جاء أنا يشبه إنفاق متن نفرقو لأكا تبعي مواع وتمسكي دقا إفا ina jin bana manta da yau din ta kashe shekara 25 a duniya ba ta mutu likitan dake yin abu yana na Najeriya ne misali dole na hukunci shi a musulunci haka akwai bread bank burukul halim inda ake ajin nono na uwa in ku tuna lokacin mallam ta magana akan wannan a can ba mallam bayina nono inda ake blood bank ana yin kuma bread bank mata su dinga bada sadaka da tabarru'i ko a siye nonon su yadda ake siyan abin nan a je a tara jini saboda an yi yara asibiti suna da uwaye masu matsalar rashin nono sai a ibo daga nan ana ba su ko kuma ka je musamman ka siya wanda idan misali yaro uwa shi ta mutu ko wani abu sai a je ne ko a siyo madara wannan ta nasara nono ne irin nono uwarsa sai a siyo a ba shi ya sha ina hukuncin wannan a musulunci da abin da zai biyo baya na cakuɗewar nasaba da sauransu ka ɗauka alal misali har ila yau zarul a'da transplant asa wani hannu wani asa wani kafa wani asa wani hanta wani ko sai fa wani abubuwa dama an ci ma an sa wani kan wani kwanakin baya da gaske ne ba da gaske wani an dai fada labarai wallahi alam kan wani kan shi ya lalace wannan kan shi lafiya lau amma kuma yana da wani terminal disease sai ya bada sadaka kan shi ga wancan sarkiya ta bata ga Allah al-ilmul hadith kenan modern science ya an zake sosai alamar modern science musamman a bangaren ciwon lafiya noma da kiwo bangaren kasuwanci da tattalin arziki bangaren sadarwa da kirkire-kirkiren ababen hawa wannan sa daga cikin bangarorin da aka zake da makamai to ka dauki wannan haka ka dauki akwai kuma sperm bank yanda ake yin breast bank akwai sperm bank inda ake zuwa kuma na mai depositing kwayoyin halittar sperm wanda za a iya yi mace talqi idan mijinta yana da low sperm count ya kasa yi mata ciki za a yi ba a diba a masa talqi kuma ta dau ciki za a dukaki lokacin ovulation din ta lokacin da take da wato kwayaye masu daukan halitta a zuba mata wannan mani kuma ta dauki kuma ta yi to kai ba wannan ba ma yanzu an kirkiro ma wani salo mace idan mijinta yana rashin lafiya misali ko ta ga bai mutu ko wani abu ko kuma tunda lafiyarsa sai a je a ɗauki wasu gene a jikin shi a aji wanda ko bayan shekara 20 kamar da suke cewa idan matar shi tana so ta sake haifan ɗa da jinsinsa za ta je a sa mata a jikinta za ta ɗauki ciki ta haife shi kun gane kuwa bayan mutum ya mutu misali za a haifa mishi ɗa matar shi ko wata budurwar shi za ta iya wannan abu wannan akwai shi a ƙasashen turawa yanzu yana daga cikin ahda takniya yana daga cikin abin da latest wato discovery ne da za a iya sabunta jinsin dan adam kai daga jika san wannan garibin jiddan wato ba wanda yake rayu ba wanda ma ya mutu kafin ya mutu za a yi diban wani bangare na jikin shi dake cikin maniyyarsa da sauransu a aji shi kuma za a iya aji shi shekara da shekaru tsoron da ake so amfani da shi za a saka wa matar shi ko wata mata in ana so a wanzar da jinsin shi ko irin halittar shi ko irin al'adarsa ko irin halittar da Allah ya mishi ta wata basira ko wani kwarewa akan wani abu za a iya wanzar da wannan inda ka fara yin kazin turawa ka ake mutane wato irin kamar ka ce wato abin da yake na mass production inda ake kazin turawa irin waɗannan yanzu za ka ce ya ra'ayi da su a dole ana neman da su ba da fata ga musulmi ya ra'ayi da waɗannan abubuwan ba majalisun fata ba muke yi ba muna nuna irin hadarin da musulmi suke fuskanta wata kila bai so nan gare mu ba na mai masai nan ba su kai wannan matsaloli ba haka misali ka dauki kasuwanci iri daban-daban da aka yi a tambaya akan su irin kasuwanci ga sanan kala daban-daban e-transaction kaza kamfani iri kaza wane ne ga kuma iri daban-daban da ake bincike akan yanzu ya za a gudanar da su yani tasarrufat maliya ko tijara ta elektroniya da suke cewa e-commerce suna nan nau'i sai iya wanda ka ci haka akwai i'arkin bikara mace da ta yi ta zama da float ta tashi daga budurwa likitoci na iya maimata da budurkinta za a iya mata ma karra wa karra wa karra wannan malami shi magana akan wannan na taba karanta wani article da aka rubuta akai cewa karshe da suka fike akan zai iya halasta ne kawai idan aka kalli masalih da mafatid wanne ne ya zama raji idan a ce an mata kamar fyaɗe ne ko ana so a rufa mata asirin wani abu na safarar musulman an sa an tabbatar ba da ta yi ba ko kuma ya zama mata matsala ita da mijinta tana so ta koma wurin mijinta ko da makamanci haka wasu malamai suka ba da fatawa za a iya yi da waɗannan sharuɗa ita ma fatawa ce kawai wato ba wani magana da za a ce musu ta rasa bukacin ta ce an kai ta gidan miji da saba wuri ba makon ba budurwa ba ce zargiye shi ga tsakani ko na za a yi ba asibiti a mamata da budurcin ta miji ya same ta kamar yawar da wani bai taɓa saduwa da ita ba na fara suna yin wannan nasara kenan sarkin abin nan ko lafaci da garaba nasara abubuwan da suke zama a cikin yawan da kansu Allah shi kyauta to kaga wannan na iya zama hanyar yaudara kuma da gishi yana iya zama hanyar kuma ba da dama a ita zina da aka sai an duba wanne ne abin da ake ce ma khairul khairai da sharrul sharrai da suke cewa a cikin wato abin nan idan tama'at maslahatani ru'iya aslahuhuma wa idan tama'at maslahatani ru'iya adnahuma duk suna da wannan ka'idoji da aka samu barna guda biyu za a samu wacce ce mafi karanci ta ra'ayi da a bari mutum ya mutu misali a bari mace ta mutu a sarwata da rayuwarta da a bari likita namiji wanda ba san shi bai shiga aiki daga shi sai ita ya kwabe mata kaya yana mata dubu-dubu ko yana mata tiyata wannan kusa wannan duk da a cikin shi akwai kama ba a mutunta ta ba ya kusa sai da a bari ta mutu to shi ne sai a ce sharrul sharrai ko adnas sharrai khairul khairai ko haka suna da irin waɗannan ka'idojin suna yawan faɗan su zaka dinga ji a bakin malaman waɗanda suke wato masana irin waɗannan ilmumin da haka wannan daga cikin abin da zai baka wato mafita ko alfanu a cikin sanin maqasid shari'a shine iya gudanar da fatawoyi da suke gudana a rayuwa ina hukuncin a sa mace mataimaki ga gwamna musulma misali ko ba shine abin nan ba yanzu contemporary issue don ka iya in ka iya karatu wannan ba wani matsala bace za ka san da za ka fita da ita ina hukuncin takara ma da ake ita kanta bayan annabi ya ce kada mutum ya ce a zabi ni duk wanda ya ce a bani mukami annabi ya ce ka ba shi ko kuma a aikace wasu tambaye shi sabu zaban ya hana su ina hukuncin da mutane su zama desperate akan shugabanci ya ci kulan abin nan me ake cewa ne an-nafsu wan-nafs za su sarin da rai da duk wani abu mai daraja alghali wan nafis da su kai ga mukami kaga sun saba waɗannan dokokin to za a ce duk ba za a ɗaisu ba ko koya za a yi kaga wannan masail ne mutajaddida da ya kamata mutane su san su sannan daga cikin abin da ake haihu da in mun iya tunawa wani lokaci kuma labar mu labari da tsewa akwai istinsa cloning na hukuncin cloning yanzu irin yadda ake yin kafin turawa ka ake dan adam cloning kaga duka masu ɗaya haka abin nan istijarul arham shine a dauki wata mace ta bada hayan mahaifarta idan wata mace tana da matsalar mahaifa ko da ciki na zubewa duk in ta dauka ba mahaifarta ta riga ta lalace ko ta samu wani matsala ko wani abin nan tsoro ya fito a ciki ba ta iya daukan ciki ba amma ko ta da lafiyayye halitta tana da monthly cycle lafiyayye za a daukan hayan mahaifar wata a biya ta a yi mata zar a dafa mata wannan cikin na waccan matar da maniyyin mijin matar ta haifar musu da wata tara an shi kansu su biya ta guda yake da masara suna yin wannan sai na ji samun matsala an tayar da zai kama da ita irin wannan ya shafa ba sai ta rigima ko kuma tun tana bala'in kaunar shi in hun batu idan la'i wannan nan ko to duk ina hukunci irin waɗannan a musulunci sannan yana taimakawa shi sanin maqasid shari'a wajen fahimtar nassoshi masu rikici waɗanda suke da farkakiya akwai nassoshi waɗanda wasu malaman maza suke kawai wannan nassun mota shabi ne yana kama hadisin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yana cikin sunan Abu Dawud da manzo Allah yake cewa alwa'idatu wal maw'udatu sunna da wanda ta kashe jinjira da suke a jahiliya wa ilal maw'udatu sunna to ita al-mawquda din da wa'ida annabi ce duka ya mutu ka gona hadisin sai yake tantance mutane ya rai a ce da wanda aka kashe wanda aka kira na alƙiyama za a tambaye ta dan zargin wanda ya mata wa idan mawqudatu su'ilan li ayyi dhanbin qutilat la ra'a ki kama ya wuce wasu mare sai kallon nan dai suka ce hadisin wata shaji ne kai abai Allah ne kade san ma'anar shi kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce al mawquda anan akwai ta kabirin al mawqudatu laha uwar iya da take ita ma a kashe mata ita wasu kuma suka ce al mawquda da ma yana zuwa da ma'anar al qabila midwife wanda ke alfan haihuwa shine da sun kai shaiwon sai da ya mace ce da kuma a mika ma uban ya sa mata suna ko in namiji ne ya sa mai suna to da an gama tace dama duk ana nan an tare ana jira sai a mika ma alwadi kai ta fita bayan gida ta tukka ke ta tabbusu ne ta shi kuma uban sai a zo a ci gaba da zole shi kamar da Qur'ani da labari ya tawara shi da kauni ne su ima bushrabi ayi su ku ala hulin amidisu fitra ya kace wannan matar da take wannan aikin ita ce al-mawquda ita abin nan da uwar da wanda take aiki da duk wanda ya dace wallahu a'lam sai malaman maqasid shari'a suka shiga ciki suka kai suka kawo suka nuna cewa ai wannan hadisin dole dai a bashi wata ma'ana ta daban shine sai a ce ai ba jindira kadai ake wa ba akwai matar da take ta girma da kanta take ba da dama ai mata wannan a tarihin jismin haka idan ta zama sai ga iyayenta ba sa kaunta sai ta ba da dama ta kira wasu su yi sarki ta da ranta laraba suna wannan a jahiliya ko kuma a kashe ta ta hanyar a caka mata makami ko wani abu laraba ba suna abu iri daban-daban a jahiliya wanda baka taɓa mafarkin shi ba baka karanta da yinsu mutum na iya kashe ɗan shi babu hukunci in yi kawai ɗan da yi mishi ba mutum na iya kashe bawan shi ballantana kuma al'akhar bisa wanda kuma wani abin alfahari ne ma a wurin su ka je ka dau fansar wanda ya cutar da kai ko ya zalunce ka haka malamai ne suka ta bayanan suna da yawa ina ganin bari mu basu haka kada shin yi mana lokacin asalin karatun abu na ƙarshe da nake so in faɗa shine akwai mutane waɗanda suke malamai ne amma suna amfani da waɗannan ƙawaidin suna wasa da shari'a suna kawo shiya da ƙarshen mabda'i na tafsir na as-samaha na ƙaulan layyinan da ire-irensu bla-bla ba ta ji a bakinsu wannan daga cikin wanda suka zama jagorori a kan wannan ɓarnar shi ne Allamatul Qardawi Allah ubangiji ya shirye shi malami ne iyakan malami amma za ka ji shi da ire-iren waɗannan dabarun da amfani da wasu kawai da amma da lalata wasu abubuwa da suke sannu a addinin musulunci za ka suna magana a kan a tsaye an cewa annabi Musa ya kamata in daya wazi ko ina a ta yi a hankali abin mutane a hankali saboda ga Fir'auna ga duk bala'in shi da kafirtun shi Allah ya ce ma annabi Musa wa qala lahu qawlan layyina idan ka ga wannan haka yake amma kuma in ka bi wa'azin da annabi Musa ya mishi akwai maganganun da in ka yi rizza sai ba layyina ba na Musa ke da ce wa Fir'auna kaza 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 ya gudda musu magana ido da ido suka je kan Qur'ani za ka ga su kar mu ci lokaci da mu ta kwararo ayi amma ashai shine ba a amfani da qawaid na wato duk wani ilimi sawa'u maqasid ne ko nahwu ne ko sarku ko musalah ne a tun kure hadisi ko aya ba a yi ba daidai bane idza warada naharul lahi matsala na haru ma'akan idan kogin Allah ya gato kogin hankali ya kauce babu wani magana fi muqabilin nasu babu manzo Allah sai sunan ya ce ni ba na gaisawa da mata amma suka da wucin ce a ba ku me yayi shine bi amma mu yanzu idan mutum ya koma kanu dan baka bata ba to ai za ta kawo laƙanta ta ba ta fahimce ka ba da haka sai su gaisa misali irin waɗannan abubuwan da suke kawo ga sunan birkis za ka gani a cikin fatoyinsa da irin maganganunsa da sauransu to ba daidai ba ne wannan kuma duk da haka wannan zai taimaka wajen komawa da mutane cikin hayyacinsu game da alwasafiyya na shari'ar musulunci kai su zama suna da jafa'i ko suna da jumudi irin jumudin misali zahiriya masu cewa da aka ce kada a yi fitsari a cikin ruwa kai tsaye sai suka ce ba ku mai ana yi a ko amma sai a watsa ruwa wanda baya gudana kaga maqsad din shine kar a bata ruwa to bata ku ka tabbata gare shi sawabun daga kan zakarin ne fitsarin ne ko daga cikin wani fuli da aka ce wa ta kullahu ma qufin Allah gafarta ibn adin sai ce duk musulunci babu inda aka hana zagi ku ba dukan mahaifi amma dai an hana zagi zagi da aka na ko qufin ne kawai in kai zagi da babu babu komai kaga wannan daga biyo ne ko ni sai ta wannan babu biyo ne amma jumudi ne na zahiriya saboda ai me maqsadin kar a ci mutunci to da fadan qufin da fadan watan da inda zagi ya rika ci mutunci balan sana kuma duka da ire iren waɗannan suna nan da yawa za mu bi insha Allah mu yi magana a can gaban Allah ya ce mu akan gudumuwar wasu malamai a cikin fannin kamar su Imam Shafi'i din da littafin alayhi salam da kuma muwafaqat da Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya da makamantan su Allah ya gafarta musu sannan har ila yau kuma wajen muwazana tsakanin masalih da mafasid kamar da muka ambata a baya a gane wanne ne yafi amfani wanne ne yafi karancin matsala yanda ne kai zaka ga ni ustadamu kuna da taurin kai ce matan ba za su je awo saboda me ne saboda maza ne ke musu awo ana fasa tirawa shi kuma a zuci ko mutuwa wajen haihuwa ko ta haifan yara marasa lafiya saboda ba a yi riaya ta cikin yadda ya kamata ba abin da ya kamata sai mu tashi mu azama mu neman makan mu mafita ta hanyar samun mutanen da suka iya wannan harkar mata musulmai masu manufa sai su karanta wannan karatun da su ne mana amma kafin mu samu wannan ba za mu bari iyalan musulmi ga mutuwa ba ya saba da muƙatin shari'a ko ko mutum ya ce misali yana da ciwo a jikin shi za a mai tiyata sai a ce a ai ba kyau musulmi ko kusa kuma su faɗa wannan musulmi yanka jikin mutum sai ba shi kuma ciwo ya kashe shi ko kuma abubuwa ire-iren waɗannan don sun kallon abin da shari'a ta kawo kalli shari'a ta hana cin mushi amma a cikin ƙur'ani kuma akwai da hakan cin mushi kuma ni turra ghaira baqil wala adil za a halasta mutum mushe ya ci hayyar guziri zuwa inda ya samu abinci ma'ana ita shari'a kullum tana neman badil saboda waɗancan maqasid amma guda biyar ɗin nan da ba a zo a ji su a gaba kulliyatul khams ko as-sitt waɗanda da gaskiya su akwai hifzul arwah kiyaye rayuka rayuka nan amana ne a jikunan mutane kayan Allah ne to da abin zai dan a kiyaye rai idan ba da haƙƙin da shari'a ta ce a sadaitar da shi ba za a bari ya sauyanta ba amma wani sai kaga saboda zafin kai shi sai bari gara ayi babba asara akan yayi asaran wani abu da yake ganin haƙƙin sa idan kana mutum bashin miliyan guda in ka je kai kai ya baka in dai baka 100,000 ba za ka karba ba ba ka rage asara ba wuce yake cewa kuma ka rage hanya amma in ka ce kai san ba za ka karba ba wallahi sai dai yadda ka sake mai miliyan guda baka miliyan guda ka ga baka rasa duka kuma ko da kun alƙali aka daidai dole ne sai a ce to nawa zai iya biya a wani lokaci dole sai wannan instrumental payment ko kuma wataƙila ma a kai wa alƙalin ya ce maka shi ma yaranta ko yan sanda to yana ana yin haka mai bin ka bashi ka ki bari kai da shi kusulhunta ka je ka kama yan sanda ko alƙalai sai a ce kuma daga kawo din yake kotu kuma gaje ka bashi su ma zarranta ka san wata yayin nisa duk mai rara kai eh ina za ka kai shi in a zan kudi yana cewa abin nan jinkin ta ba wanda bai da kuni ana bin shi bashi wajibi saboda fadin Allah ne da yake cewa wan kana kai kana go osa ce ko manaziratun ila maisara a jinkita mishi wannan dole ne wa anta sadaqu ka yi mishi kuma mustahabi amma kuma yafi khairu mustahabin yafi yafi lada kuma gane yafiya sai ka ga dama amma jinkita wanda da shi dole ne din ba za ka ce a gutsuro kullun shi a baka ba sai a kullun ne dai da kuɗin ka Allah shi ke ta bar mu shiga cikin muqaddima da yace al mas'alatu al ula na fata an ga wajen mu dan samu karanta kadan sai magana akan shi kan shi mustalahu maqasid al shari'a muqaddima wato shimfida abu na farko al mas'alatu al ula magana ta farko a wannan muqaddima ita ce fi mustalahi maqasid al shari'a kamar da ita kanta mustalah terminology na maqasid al shari'a ne ake nufi da shi malai yace al maqsud او المقصد هو ما يتعلق به ما يتعلق به نيتنا وتتجه اليه ارادتنا شنو ابند نيتنا ده منفرمو take dogara da shi inda alqawli aw alfa'l wajen magana ko aiki magana da kai da nufin musu musu ne manufar ka kenan wanda kai da niyyar zagi zagi ne manufar ka wato din manufar ita ce abinda ka nufata da maganar ka da kuma abinda ka nufata da aikin ka wa ala hadha fa maqasid ash-shari'ati aw maqasid ash-shari'i hiya al-ma'ani sune wadannan ma'anoni wal ghayatu da manufofi wal asaru da abinda ke biyo baya wanda ta'id da sakamako na jin da Allah bil hikmah bi al-kitab kitab ash-shari'i wa at-taklif ash-shari'i wanda duk maganar da aka yi a cikin Qur'ani ko sunna yake da alaka da shi wa yuridu min al-mukallifin as-sa'i lil husuli wal wusuli ilayha wanda ake so mukallifai wato baligai su yi gaggawa su tafi zuwa ga wannan aikin abinda ake so a yi abinda ake so a gabatar sakamakon da ake so a samu su ne maqasid fa shari'atu turidu min al-mukallifin an yaqsidu ila ma qasadat hiya shari'a tana son mutane su nufaci abinda ita nufata ne wa an yas'u ila ma hadafat wa tawakkat su nufaci abinda take so a yi wato ko da aikin da kai in baka yi shi dan abinda aka ce ka yi shi ba baka kawo abinda ake so da za ka yi wani abu mai kama da alula amma ba da niyyar alula ba kaga ya zama kuskure ma ke ba za ka samu lada da falala da hukuncen da ke bayan alula ba ina fata muku fahimtar mu sai ka yi ta da manufar alula wa hadha yaj'aluna amama masdarayni lil maqasid ash-shar min jiha wal mukallafuna min jihatin ukhra wannan bai samu a gaban wasu tushe guda biyu akwai shari'a a bangare guda akwai waɗanda ake so su aiwatar da shari'a su mutane ba da dai walakin yajma'uhuma ittihadul masab amma dukan za su gangaro ta magangara guda bi haythu yajibu an tusabba maqasid al-mukallif haythu tusabbu maqasid ash-shari'a yanda zai zama wato wajibi ne manufar mai yin aiki ta gangara a magangarar manufar shari'a abinda shari'a take so a yi shi kake kuma kana yin shi da manufar da shari'a ta ce a yi shi shari'a ta ce a bada zakka kana bayarwa kuma kana bayarwa yadda shari'a ta ce a bayar da manufar ta ce a bayar wato ta ce a ba talakawa ta ce ga lokacin da za a bayar ta ce ga nasabar da za a bayar ta ce ga abubuwan da za a fitar mawa to ya zama ka yi su ne don haka وبالنظر الى هذا الترابط والتداخل بين مقاصد الشريعه ومقاصد المكلفين فان اول تقسيم وضعه الامام الشاطبي للمقاصد هو تقسيمها الى صنفين اذا ما كلو wannan sai mutuna cewa farkon kashakashan da al-imam al-shatibi a cikin al-muwafaqat game da maqasid al-shari'a shine ya kasa su zuwa wannan gida biyu maqasid al-shari' wa maqasid al-mukallaf manufofin mai sanya shari'a da sanya shari'a suna kiran manzo Allah sai sama da wannan ne ko kuma Allah gaba ki da wato wanda ya ce ayi abu istilahi ne nasu na malaman usuli suke da kuma waɗanda aka ce su yi to kowa me yi manufar da game da yin aiki wa idza kana sinfu thani la ya'lina kathira fi hadha al-madkhal bangare da bi na su mukallafai ba shine abin da mu musu sai anan ba wa yakina minhu an na'lam ya ishe mu san cewa ta fuskar shi mukallaf anna maqasid ash-shari'i la yumkinu an tuhaqqaqa illa abra maqasid al-mukallaf musan cewa manufar shari'a bai yiwa a tabbatar da ita sai ta hanyar manufar shi mai aiki wa bi shart an takuna thaniya muwafaqatan lil-ula da shartin ya zama manufar shi mukallafun ta dace da manufar shari'a fallakid qalilan ma'a as-sinf al-awwal bari mu dan yi magana a takaice game da bangare na farko shine maqasid ash-shari' da yake yace bin nazar ila al-isti'malat al-mutadawila ibarat maqasid ash-shari' aw fi halat al-ifrad maqsad ash-shari' wa maqsud ash-shari' mun kalli yadda ake amfani da wannan kalma ta maqasid ash-shari' ko kuma su amfani da ta matsayin kalma mufrada su ce maqsad ash-shari' ko maqsud ash-shari' yumkin at-tamyiz bayna mustawayayn li hadhihi al-maqasid maqasid al-khitab wa maqasid al-ahkam to a ciki za mu samu wasu matakai guda biyu maqasid al-khitab da kuma maqasid al-ahkam to kaji ya fara ka shiga cikin wato bin nan mustalahat al-khitab shine abin da muke cewa nafsi al-khitab shine nassi wato umarni ko hali da ake wa mutane a cikin shari'a a cikin Qur'ani ko a cikin sunna shi suke cewa al-khitab wato zance da ake fuskantar da shi zuwa ga mutane akwai kuma al-ahkam su hukunce-hukuncen cewa kaza haram kaza halal in kun tuna mun yi wannan a baya ko kaza mubahi kaza makruhi kaza mandubi wannan kuma su kuma su ne al-ahkam to me maqsadul khitab da aka faɗa ne ake nufi da shi baya da labari ne umarni ne hani ne umarni na wajibi ne ko ba na wajibi ba hanin nan hani ne mai tsanani ko mai sauƙi-sauƙi labarin nan mai ake so a fitar a cikinsa shi ne maqasidul khitab ana kallon wannan labarin da Allah yake bayarwa da yake nufi shi ba ga akwai ahkamul qur'an da ta fara malamai suke fitar da hukunce-hukunce daga ayoyi ta kallon aya guda sai da sun fitar da hukunci ya fi 40 a kanta kallon da imamul qurtubi yake wanda ya fi da maqasid din da ya fahimta ne daga aya daga khitab ko inda babu labari da Allah ya bayar kai haka fudul yadda muke zama kai zaman kashe lokaci babu labarin kashe lokaci a cikin alqur'ani duka labaran da ma'anarsu da manufarsu da abin da suke nufi ba mujarradin kawai labaran da na yanzu da za a ji kawai a yi tagumi a yi ta gida kai ko ana hawaye ko ana dariya ba a'a suna da maqasid din su to duk abin da ke ciki yana da wannan da kuma maqasid na su hukunce-hukuncen cewa kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne ina ganin bari mu dan dakata a nan saboda za mu shiga cikin ɗaya littafin kuma in kun lura cewa ƙarfe shida tana yi zai ga kawai dare ya yi kuma kun kan da shi ba daga nesa bari mu dan taɓa wannan shi ma kafin mu tashi insha Allah shi ne littafin na gaba shi ne min usuli al-fiqhi ala manhaj ahli al-hadith na malam zakariya ibn gulam qadir al-bakistani wannan wani malami ne wanda shi ma yana raye Allah ya saka mishi alkhairi babban malamin hadisi ne masani sosai yana da wani tafi na shi shahararre yana nan a kasuwanni ma da shi a maktaban mu shine al-albani wa manhaj al-mutaqaddimina min al-muhaddisin mujalladi guda wanda yayi shi ne dan bayyana yadda malam albani ya mu'amalanci maganganun malaman hadisi magabata da kuma mai da martani ga waɗanda suke cewa albani ya zo yana canza hukunce-hukuncen hadisai abinda ibnu hajar ya ce bai inganta ba shi ya ce ya inganta abinda abu dawuda ya ce ya inganta shi ya ce bai inganta ba shin wannan jinaya ce daga kema ilimi ko ko yaya abu yake ya kawo wuraren da albani ya yaba waɗannan malamai da inda ya kare su sannan ya kawo wuraren da ya saba musu me dalili sai ya saba musu da kuma tabbatar da cewa ijtihadi a ilimi su ma sun saba wa junansu an samu sabani tsakanin su kuma ba shi rigayi kowa zuwa ga saka musu ba sai ibnu hajar da zahabi da ake ta kama da su ana kwatanci da su sun saba ba su da rahotanni sun saba wasu bayaki su bayaki su ma sun saba wa malaman su hakimu haka dai haka ne babu wani malami da zai tsaye zama malami face sai ya maza ta saba wani da ya gaba su babu wannan malami ya rage a cikin su wane ne ya daidai wane ne ba daidai ba na fatan fahimta kalli kalli annabi Dawud da Allah yake cewa wa shadadna lahu mulkahu wa atainahu wa hikmata wa fasla al-khitab mun karfafa mishi mulkin shi mun bashi kuma hikima a wajen mulki da iya hukunce hukunce wa fasla al-khitab da iya zance babban sarki ne ga azumi ga sallar daraja jihadi ga ilimi ga sarauta ga komai Allah ya bashi amma kuma dan shi Sulaiman da Allah yake cewa wa Dawud wa Sulaiman in yahkumani fi al-hayati idza fashat fihi ghanam al-qawmi fahamnaha wa kunna la kun fahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma kaga sai dan yafi shi gane wannan duk da san Allah ya ce wa atina hu al-hikma amma dan shi na cikin shi sai ya gashi gane wannan hukunci fahamnaha Sulaiman kuma Allah ya ce kullan ake na ilimin dan karka dauka ta daga nan kuma shikenan a annabi Dawud a yi shirme ne a yana nan da ilimin shi amma kuma sai Allah ya ba dan shi wata fahimta da bai ba shi ba a wani waje shi ko bai ce to shikenan na tsine maka albarka ba yadda mu muke sai kai koru dalibin ka ku ce ya za a yi faɗa abin da ya saba maka ko mun gane to kaga su haka sai me Allah yawan wuraren da Umar ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa kaza Umar ya ce ni ba haka nake gani ba wasu wuraren kuma har Allah ya gobe an kuma wani bin umar ya kuma zai Allah sai islama amma yana nuna Allah na iya ba wani mutum idraki koda yana kasa da kai ya riski abinda kai baka riska ba kana nan ko baka in baka yi wani ba zaka shiga cikin kunci da yawa a rayuwarka Allah Allah yana yin haka fallace ta Allah kamar yadda ya faɗa da Annabi Sulaiman da Annabi Dawud da nan danka karami na cikin gasa da kana bada baka riska ba in malami islamiya kuma malam boko ya san wannan sai ka gauri yaro a aji kawai sai ya risko wani kuskuren ka ko wani abin da kai baka taɓa tunani ba ma ko kuma a jarabawa shi sai koya maka ƙara maka yi kuma dai boko sai ne da wannan kuma arabiya ne muke da gaddama da wannan da haka albani agwan da yi ijtihadi ne irin nashi na malami kuma yana da dama ya saba wa mawali al-imam az-zahabi da yana tarjuma ibn taymiya sai dai ya faɗa wannan karara yace wa ana ukhalifuhu fi masa'ila ni ina sabawa da ibn taymiya a cikin wasu masailu bayan fa yace na rantsa da Allah ido na bai taba ganin malamin irin shi ya faɗi wannan a wuraren nawa amma yace wa ana ukhalifu fi masa'il kuma ka duba jama'a mai da muka koma yanzu babu dama wai wani ya faɗi magana ta saba wani malami shikenan sai da ma abin gaske har ma a ce ya faɗa ya saba wa ne ya wuro fatawa wa ne ba za a tsaya kallin me yasa ya faɗi magana ba bayan ce mujarradin yin haka burgewa bane ba amana ce ta ilimi ga abin da ka cike akai ba wai an ce burgewa ne ko kuma kai ta neman ina za ka saba mishi ba duk wannan ba shi ake yi ba amma idan su dufatar ka kai ga ka saba wa wurin malami ne ya fika ya girme ka amma magana ce kai a cikin ilimi wataƙila ma ya karantar da kai ko ya yi ka to kar ya zama kawai mujarradinta kawai za a jarrafa ka a ce kai batacce ne ko kai mara albarka ne ko kai kaza ne sai in ya bayyana cewa abinda kake yi kana da wata manufa wadda ba saliha ba ce to wannan ana yi maka hukunci gwargwadon manufar ka shi ne abin da yake so mutane su gani a littafin ya yi kokari sosai malamin Allah ya saka mishi alkhairi don su yan uwa su samu su kwanta littafin littafin ya kama mujalladi guda kamar shafi 400 zuwa makamancin shi na sa akwai nuskoki kamar guda biyu a nan maktabar kuma za ka iya samun shi ma online ga waɗanda suka saba neman da suka sai haka waɗanda suke ainihin electronic a taƙaice yake cewa muqaddima bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu yace amma ba'd bayan da yi wannan kutuba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma yace bayan haka faqad akhraj al-bukhari wa muslim Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim wadannan lambobin da ya bayar a gaba lambar hadisin ne hadisi na lamba ta 71 a cikin Bukhari lamba ta 1524 a cikin sai Muslim din hadisi Muawiya radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la tazaru ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri al-mali la yadruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum zahiruna 'ala an-nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a gushe ba ana samun wasu bangare a cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya wanda ya tabar da su wanda ya nuna ba su isa ba ya wulakanta su bai cike da su ba sa fasawa haka nan wanda ya saba wa abin da suke akai za a ci gaba da samun irin waɗannan bangarori a cikin musulmai masu dagewa akan gaskiya haka har al'amarin Allah ya riske su al'amarin Allah ku dai mutuwar su ga ɗaiɗaiwan mutane kenan ko kuma ga dukkanin al'umma shudewar kowane zamani da kuma karewar duniya a ƙarshe wa fi riwayatin da Tirmidhi a cikin lambar hadisi na 2193 na sunan Tirmidhi min hadisi Muawiya ibn Qurra an Abi daga tabi'i Muawiya ibn Qurra daga baban shi Qurratu dan Qiyas kenan al-Muzani ɗaya daga cikin sahabbai da suka zo a cikin tawaga ta kabila su ta Muzaina wanda yana da hadisi shi a cikin al-Kutubul Arba'a shi wannan Qurratu dan Qiyas shi wancan dan nashi Muawiya dan Qurra babban tabi'i ne an ce an haife shi ne ranar Waqa'atul Jamal wanda aka shekara 36 kenan bayan hijira ya rasu shekara 113 yana da hadisi a cikin dukkanin al-Kutubus Sitta yake cewa daga baban shi wato Qurratu dan Qiyas marfu'an shi kuma yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tazaru ta'ifatu min ummati mansurina wasu mutane a cikin al'ummata ba za su gushe ba Allah yana ba su taimako yana taimaka musu la yadurruhum man khadarahum hatta taquma as-sa'a wanda duk yanci mutuncin su ko ya takar da su ba zai cutar da su ba har tashin alkiyama sai malai yace وقد تتابعت كلمات الأئمة أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. تأكى مفتر سواي الطائفة المنصورة أنسى هم غنغنما لميسن بجباين جونس ولنا فدا ولنا فدا ولنا باين ولنا زامني باين زامني duk suna cewa malaman hadisi sune wadannan tafarki sune mutanen da manzo Allah yake ishara a cewa za su yi akan gaskiya sune Allah ya ci gaba da taimakon su yace qala abul fatuhi abai abul fatuh muhammad ibnu ali kenan al fatuh abul fatuh abai al hamadani fi kitab al arba'ina kitabun al arba'un al mashhura kuma da ya kira ta wannan malami ya rubuta kata 500 ne da 55 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin an buga shi nakala shi wannan malami ya kira tu anil jamil ghafiyr wal adad al kathir min ulama al umma daga tarin ma'udun malamai masu yawa da tarin malamai da yawa adadi mai yawa wa ayanin a'imma da daidaiwan limamai sanannu fatattu misli عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ويزيد بن هارون وإبراهيم بن الحسن ديزيل الهمذاني يا لكو دقونا معلمان سمي الشيخ الإسلام ابن المبارك إمام أهل السنة والجماعة يزيد بن هارون لون معلمان السنة إبراهيم ابن الحسن وانا ايكي تشيما ديزيل وانا شما يرى هنا كمين الأكو يا رسول كتب يزيد تمانين دقائل الهمذاني أن المراد بالطائفة المنصورة الحديث دو أن المعلمان دا إرائران سوسك فسر الشيوى ودن دا أكيد في دا الطائفة المنصورة وأن الحديث سولي هم أصحاب الحديث وأهل الآثار سولي معلمان حديثي دا ما سأيكي دا حديثي الذين نهج الدين القويمة وأن سكب التفرق الدين لكي وصلق الصراط المستقيمة سكب التفرق الدين الله الدين من الله سيسي ما تفريكي مليش فتمسكوا بالسبيل الأقرب سكي رقود حيا نمبي كربي والمنهاج الأرشب تتفريكي مبي شريعة انتهى ما قنا وقتهم على بيتاكاي وإذا كان أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا شك أنهم يكونون أفقه الناس يكونون أفقه الناس باب الشركة أكن شواء لما لمن حديثي دقى كسوني ودن دا الله يتي مكا لمن قميدكم ودكم على مستشري شريعة كهكا باب الشركة يا كما تسمى سبقه واسكه فإنتا الدين وأصولهم أصح الأصول توشا نسكي جنا الدين سأكي سيكون قوة نقرتا تتكى لغنى مغانا دوان من سبوت ديكي أخوة ما إيادة داما لجسيم علامة متى عندما تنداما ينا سوكا مالما حديثي باب من سوكا سبيمة مبزا باب وان ديكي قاتن سيجا مالما حديثي يمس قطن قورو يسيون ديكي دا كودت آبرا جنزاهد قوة بدعا ko wani gilli ko wani son zuciya ko kuma da aka gina shi akan fata amma duk mutumin da yake mai son alkhairi baya kyawun malamin hadisi li anna hadha min muqawimat al-ta'ifah al-mansura domin fahimta din mai kyau da kuma samun asali ne inganci na daga cikin abin da za a iya wato auna cewa daga cikin ne daga cikin abin da ko ka da za a gane cewa su din su ne ya zama suna da asali mai kyau da suke gina addinin su akai kuma suna da fahimta mai kyau wa inna ma ya'ibu ahlul hadith baqalatul fiqhi biqillatul fiqhi amin wa inna ma ya'ibu ahlul hadith biqillatul fiqhi man la ya'rifu al-fiqha as-sahiha duk wanda kaje yana aibata malaman hadisi yana cewa ba san fiqhu ba su da fiqhu to wannan da yake fara ka bai san ma'anar fiqhu ba أو لا يعرف أهل الحديث حق المعرفة وكل يسمى يقسم معلومات حديثية معنى كل يجعل سأب ديو كل يجعل ستايرة جسكيز بيسن لي فتوه با كما بيسن سواي معلومات حديثية وكما بيسن تايرة جسكيز بيسن تايرة بيسن تايرة دوان دكتا مثالي ياتي قدرنا دا يوم عاكي وانا توشيني تسيش أكو يوم عاكي كو bai san ina yake samu abinci ba garin shi yasa amma ƙarya ne ba a kwana da yawa garin ana kwana da abinci ana ci abinci shi ne bai samu ba ga abin da mutum ya ce su wani kaza ai talakawa ne to ko dai misali yanzu mutum ce dan gwata talaka ne in dai lafiyar shi rau to ko dai ya zama bai san ya ke talauci ba ko bai san dan gwata ba ko bai san duka biyu ba ko ba haka ba sai dai mu tsakiyar to kaga wannan sai dai akai shi a ji a dukkan shi takatiri a jona mushi sai kuma da yamma su rukuya wata ida a sa'a ya warke inda sanin nan yazo kuma sai a hankali ko alal misali kenan to da haka wanda duka ji a ce malaman hadisi ba su da cikin wannan kalma ce da ake sa bakin jahamawa da shedaru da mu'tazilawa da waɗanda ba su san abin da suke yi ba da ɗan ɗariƙu da sauran wato baragurbin mutanen da ke cikin ahlus sunna zaka ji na kalma bakin su to duk waɗannan kan musu wannan kudin goron cewa ba su san asalin fiqh ba ne ko kuma ba su san suwaye malaman hadisi ba ko ba su san duka ba Allah ka shirye shi au ma qara'a tabwibatul bukhari fi sahihi ko kuma bai taba karanta yadda bukhari yake yin babukan sa ba na fiqh a cikin asahi din sa ya lan adam yadda yake iya tsakuro fiqh a cikin hadisai kala daban-daban in yace maka babin da ke bayani akan halaccin yin alula ko tsarki da ruwa wanda yake an bata shi da ruwa wanda wani ya amfani da shi sai kuma hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan maimuna ko da Aisha suna yin wanka shine kawo maka ina yayi ya aka ya baci an yi amfani da san da suke diba din nan wani na koma su kai zaka ji duk daqiq daqiq wanda sai ma da Ibn Hajar ya zo ya ta bayani sannan aka gane wasu abubuwan da ba a gane ba ɗan ku suku bani ire-iren mu ba sa gane me Bukhari yake nufi sai Ibn Hajar ya zo ya tona da yaki yace a nan kaza yake nufi nan kaza yake nufi nan kaza yake nufi kiza ake samu shi albarka bai yi wa karanta da sayyid Bukhari a ce baka san Ibn Hajar baka karanta da tafi Fathul Bari ba baka dogara da shi ba baka yi sa ba duk da baraka ba kai ka mishi ba fas ba baka yi sa ba hatta malamai da suka fi sharhi a bayan shirin sai da suka dinga fatan gashi balantana kai da zaka wanta ciki yanzu nan ko baka yi sa ba dole ka ci daga dole sai ya ci ladanka sai ka tsugo shi to kaga mutumin da bai karanta sahih bukhari ba bai yadda ake fada ba da yabo babu da ke gani akan hukuncin yin sallah a gaban gunki sai kawo hadisin manzo Allah yayi sallah yayi gaba yayi baya yayi gaba yayi baya aka ce mai hukunci yana ga wuta sai hadisin da ya kawo kenan Ibn Hajar yace to saboda ai an taba samun masu bauta wa wuta da aka wuta ma tana matsayin gunki gashi Annabi ya sallah a gaban ta irin wannan sai ka ji irin sai ka ji kawo kuma dai wannan hadisin da ya ila yau dan nuni zuwa ga in ana sallah zaka iya kallon inda ba wurin sujuda ba wannan hadisi ya fara kawowa so da aisha da manzo Allah ya daga ido sannan har ya ga cewa ga wuta na gaban shi inda yana kallon ko wurin sujuda ba zai gani hukuncin wanda ya tunani a sallah sai kawo hadisin wanda manzo Allah yana gaba sallah sai ya mabe fita din nan aka ce me kai me ya faru yace saboda ina sallah na tana wasu dukiya da aka bani kada ta hana mu shiga aljanna kaga idan kai tunani a sallah ya sallaka sai to gashi nan ba ku annabi ce ka fara sallah ba irin wannan suna nan da yawa a cikin bukhari sai sai kawo maka hadisi a wuri daban-daban karatu da baka yi shi kai shi bunajar wani lokaci da yace ina tsammanin nan kaza yake ne kuma zai iya kawo babu ba zai zama hadisin da yake hujjar shi da cikin tabu sai kai sai mi ga kalimu hadisi sai ka tafi turmi ko yi gudu ma ga kana zaka kalimu hadisi da yake nufi da wannan babu saboda hadisin yana nufi cika sharhi da yin tabu na shi Allah ya gafarta musu to wannan ba su ne malaman hadisi ba ga inda san su ba in yana ganin wasu masu karanta da bulugul mara'a islamiyya su yake yi da malaman hadisi ya zarunci malaman hadisi ya shiga musu da wanda ba su ba ko ka tsadi yawan yan bangaren da ya agaji da suke takama suna fariti sun ji sai da su a matsayin jami'an tsaro in ka ce wadannan su sun ji Najeriya ka su sun ji Najeriya daga nan kungiyoyin agaji iri daban-daban da na masallaci da na coci da na anguwa da na banga an ce yawan su ya biyan su ji Najeriya amma dukan su a wurin su ji Najeriya duka su miliyan ne yan gwamnati burodi su miliyan su to irin wannan ne duk waɗannan masu karambanin karantar da littafan hadisi ga munan da yawa a gari ko ba malama hadisi bane ba malama hadisi bane ɗan shigege ne ga hadisi an ce malama hadisi su Bukhari yake nufi samu da dan Hanbali su Shafi'i su Zahabi su Ibn Hajar su Shawkani su Suyuti su ake nufi irin waɗannan a ko da yake cewa wannan ba su addini ba aw masail al-imam Ahmad ibn Hanbal haka masail imam Ahmad ibn Hanbal baya ga sayin Bukhari ka karanta ko da littafi karami din nashi Arabul Mufrad ko khalqu af'ali ibad ka ji cikin humala a cikin yadda yake fadda fiqh a cikin masoshi wallahi wani baka iya gane ma me yake nufi sai Allah ya maka fatahi haka awul um lishafi littafin Imam Shafi al-Umm haka yake da wadannan aw sharru sunan lil-bab kan imamu al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi sharhu sunnah shi ma cike yake da babu ka au majmu'ul fatawa ibn Taymiyyah hakan karanta da majmu'ul fatawa ibn Taymiyyah ka duk cikin da ke cikin mai zurfi kware da gaske au ghairi ha min kutubi al-hadith kullu kuma malama hadisi ire-iren wadannan wa qad dakatu fi yaman kitabi sana'a al-a'immati ala fiqhi al-hadith yace na ambaci yabo da malamai suka yi ma irin fiqhu na malaman hadisi وذكر وأصولهم دتوشا إلموس وذكرت أيضا على ماذا ينبني فكه عن الحديث كما بينا فكهم ما لم الحديث أكن من فكه جناش وذكرت أيضا المسائل الأصولية على منهج عن الحديث كما نعبت مسألة أصول فكه وأن ما لم الحديث كأيك لسوشيه بين قومنا مسألة كي باين تا وأن ذي تكاوص للنساليشين أسد الكامل وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في ظلمة أهل الحديث. يتمنى لكم الله أبنجي سبحانه وتعالى يتعشيم أتكين كارب كما لم الحديث أتكين توقف من ذن الله كما صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه الله كسام ذاتي دعبندك كيسو يكون أبنك ينزش إنه على كل شيء قدير للي الله ينادى إيكو أكن كومي وكتبه زكريا ابن غلام قادر الباكي الثاني sai mu saurara annabi shi ma sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu saki daukan wadannan suwa da tsafan sai mu yi su akwai kuma wasu wadanda za mu magana akan su insha Allah daga cikin wato littafin in Allah ya so a mako mai zuwa saboda kullun lokaci za mu saurara annabi sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu